Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 29 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Dada yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kakaba wani sabon zabi na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnati ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hajimansa sun kamu da COVID-19.
Kanan labaran duniyar kenan. To a Najeriya yayin da al'ummar musulmi ke gudanar da bukukuwan Maulidi a kuma da ne lokacin da ƙasar ke farfadowa daga matsalar zanga-zanga da tashin hankula da ta fuskanta. Malamai sun mai da hankali wajen nuna wa matasa illar yi wa shugabanni bore.
Zanga-zanga da tawaye baya cikin addini, baya cikin karantarwa na addini. Idan masu mulki suka yi dan kuskure mu yi musu nasiha, amma mu ce za mu je da sunan neman haƙƙinka ka shiga haƙƙin wani.
To a jamhuriyar Nijar kuwa 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa ne suka buƙaci shugaban ƙasa ya kori ministan cikin gida da magatakardansa. To kuma yayi zafi
tunda sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'a, domin ba za mu yarda ba a taushe mana haƙƙinmu don ana da iko, ana da ƙarfin iko.
To muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafe wanda Aisha Tukulu za ta gabatar. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum. Dada yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kakaba wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. Macron ya ce za a rufe gidajen abinci, barasa, shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci, yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita. Ta kuma shugabar Jamus Angela Merkel ta yi shelar makamantan irin waɗannan matakan a nata umarnin na kullen tsawon wata guda jiya Laraba bayan da ta gana da magabata daga jihohi 16 na ƙasar. Baya ga gidajen abinci da na barasa da wuraren motsa jiki, gidajen kallo da gidajen opera za a rufe su ƙarƙashin umarnin Merkel wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, yayin da yawancin harkokin kasuwanci, shaguna da wuraren gyaran gashi za a bar su a buɗe. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutum 35 ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun Afirka ta Kudu a Johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce. A cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawun Ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban ƙasar kuma zai ci gaba da aiki. Killace kansa da shugaban kasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus yake ƙaruwa a makonnin baya-bayan nan. Zuwa yanzu dai Afirka ta Kudu ta tabbatar da kamuwar mutum 719 da cutar da kuma 19,111 da suka mutu. Da halin da ake ciki kuma, shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hadimansa sun kamu da COVID-19. Jinyar shugaban mai shekaru 75 da haihuwa a Jamus tana zuwa ne 'yan kwanaki gabanin zaben raba gardama da za a yi a Algeria mai muhimmanci a ranar 1 ga watan Nuwamba kan sauye-sauyen da ya gabatar na gyaran kundin tsarin mulki. Bayanin gwamnatin da aka sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar bai fayyace irin jinyar da ake yi wa Tebboune ba, duk da cewa akwai fargabar coronavirus. da Boni ya mai gurbin da dadan shugaban Algeria da aka hambara Abdulaziz Bouteflika a lokacin rikicin siyasar kasar.
Kuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake wayewa mu domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To a yau ne al'ummar musulmi a duk faɗin duniya suke gudanar da bukukuwan Maulidi don tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin na wannan shekarar na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya take farfadowa daga tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar ENSAS. Lamarin da ya sa malamai suka mai da hankali wajen yi wa matasa nasiha kan illar yin bore ga shugabanni yayin da ake bukukuwan na Maulidi. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Rodabi ya aika mana.
Irin yadda al'umma musulmi ke gudanar da bukukuwan Maulidi kenan a fadin duniya a yau, wanda kasari malamai da almajiran su kan taru wuri guda a kuma dinga karance-karancen Qur'ani da zikirin manzon Allah da ma bayyana irin kyawawan ɗabi'u manzon Allah da kuma umurtan al'umma musulmai da su ga amfani da irin waɗannan kyawawan ɗabi'u. Daidai wannan biki na Maulidi na wannan shekara ya zo ne a daidai lokacin da ake samun tashin hankula a wasu manyan birane da jihohin Najeriya, wanda hakan ya ja hankulan malaman addinin wajen faɗakar da jama'a game da dan waɗannan tashi-tashin hankula. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah dai shine shugaban Zawiyal Abdul Kake anguwar Madinatu a garin Maiduguri ya dai bayyana irin illolin da akan iya fuskanta musamman ba sakamakon zanga-zanga.
Zanga-zanga da tawaye baya cikin addini, baya cikin karantarwa na addini. Idan masu mulki suka yi dan kuskure mu yi musu nasiha, amma mu ce za mu je da sunan neman haƙƙinka ka shiga haƙƙin wani. Misali, ka je ka tara hanya, wannan mutumin ya fito da iyalansa zai je asibiti, ka hana shi tafiya. Wannan a gidansa ba abinci, zai je neman abinci, ka hana shi tafiya da sunan haƙƙinka. To kaga wannan ka keta haƙƙin wani, an kashe mutane, an je kantunan mutane an saci wani mutuwarsa kenan, an kona wani gidansa, an kona wani motarsa, an kwashe wani kayansa, kai ne dalili sanadi. Wallahi a duniya ma Allah za a caje ka kamun ka je lahira, kuma Allah zai caje ka karkai zamanin wannan abin ya tafi a banza.
Dr. Murtala Abdul Fatah malami ne a jami'ar Maiduguri wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da muhimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umman kamar haka.
In dai mutum musulmi ne ya san annabin mu annabin hakuri ne. Wannan ƙasa da mu ba mu da wata ƙasa ban da ita, ita ce alfaharin mu, ita ce gadaran mu. Wannan rikice-rikice da yake faruwa a waɗansu sassa na ƙasar nan, wannan ba shi ya kamata mu sa kanmu a kai ba. Komai zaluncin shugabanci ya fi zaman tashin hankali. Mu mutanen Borno masu gaya wa mutane ne mun ga illar tashin hankali. Yau shekarun mu 11 muna ciki, saboda haka ina kiran samarin mu lalle ne su mutunta abubuwan da musamman gwamnatin jiha ta kawo ko mu rungumi addu'a.
Wishin menene ma musulmi kamata yi a irin wannan rana na Maulidi? Kare Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah da karin haske.
Ka yawaita wai shi manzon Allah salati. Kuna tare da jama'a ne kuka tattunawa junanku halayen manzon Allah. To idan muka koyi wannan yana da kyau.
Ai zaka da al'umma musulmi da ke fadin duniya baki daya na ci gaba da gudanar da wannan bukukuwa na Maulidi a yau. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sai da Haruna, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ƙasar China wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini a yau Alhamis a Indonesia, zango na ƙarshe na rangadin da ya yi na ƙasashe huɗu a yankin. Sakatare Pompeo ya yaba wa ƙasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma hakuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a Jakarta a bainar mambobin na da hatil ulama, kungiyar musulmi masu sassaucin ra'ayi wacce take aiki a kan kungiyoyi masu sassauran ra'ayi. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ƙarar ya ambaci abin da ya kira cin zali da China take yi wa musulman guhuru a Xinjiang, inda hukumomin China masu ra'ayin kwaminisanci ke murkushe su ta hanyar zalunci, ciki har da garkame 'yan kabila guhuru miliyan ɗaya da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su. China ta musanta zargin cewa tana musgunawa 'yan guhuru, kuma ta ce cibiyoyin suna ba da horo kan sana'o'i kuma ana buƙatar hakan don magance tsatsauran ra'ayi da kuma inganta ci gaba. Wata kota a Mali ta yanke hukuncin kisa ma wani mai ikirarin jihadi da ake zargi da kuma wani da ake tuhumar su tare da kashe mutum fiye da dozin biyu a har-har kan ƴan kasashen waje a 2015. Hukuncin na jiya Laraba kan Fawaz Old Ahmad da Sul Chaka na zuwa ne bayan kwanaki biyu na sauraron shari'ar. Ahmad ya ce kungiyar sa ta Al-Murabbitun ita kadai ta kai hari a club din Lataresi, amma bai nuna nadamarsa saboda kashe mutum biyar a matsayin ramuwar gayya na zanen batanci da mujallar Charlie Hebdo ta yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ahmad ya kuma amsa cewa ya taka rawa a harin da ya kashe mutum 17 a hotel din Beblos a garin Sabari a watan Agusta da kuma wani da ya kashe mutum 20 ciki har da ƴan kasashen waje 14 a hotel din Radisson Blue a Bamako a watan Nuwamba. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibin su sun yi kasa yau Alhamis sakamakon babban asara da kasuwar Wall Street ta yi kwana ɗaya da ya gabata, wanda ya samu asali daga mummunan zato kan tsananin takurar annobar COVID-19. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi. S&P ASX ta Sydney ta tashi da faduwar kashi 1.6 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi kasa da 0.7 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta yi kasa da kashi 1 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 0.4 cikin 100. Ita ma Hang Seng ta Mumbai ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi can da yamma. Kasuwa ɗaya tilo da ta haska a yankin ita ce Shanghai Composite, wadda ta cira da 0.1 cikin 100.
Madalla. To a jamhuriyar Niger, ƴan hamayya a majalisar dokokin ƙasa sun buƙaci shugaba Isu Muhammadu ya kori ministan cikin gida da magatakardansa daga mukamansu saboda zargin su da nuna bangaranci a rikicin shugabancin da ake fama da shi a jam'iyyar Modern Lumana ta tsohon Prime Minister Hama Amadu. Zargin da suka ce ba shi da tushe ballantana makama. Wakilin mu da Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Declaration du groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa.
Wasiƙar da magatakardar ofishin ministan cikin gida ya aike Umar Noma a matsayin halittaccen shugaban jam'iyyar Modern Lumana a wani lokacin da wata kotun birnin Yamai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya ne yasa ƴan hamayya a majalisar dokoki jan hankalin shugaban ƙasa Isu Muhammadu game da abin da suka ce barazana ce ga demokradiyya. Honorable Maman Jibo dan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji.
Nan ana nuna a'a shari'a batta da karhin da ya kamata ta kare ƴan ƙasa dan suna cikin gungu na ƴan adawa. Kiran da muka yi zuwa ga shugaban ƙasa muka ce shine a matsayin shi na president ko kuma shugaban wannan alƙalai na ƙasa ni yasa za su tsaida shari'a so ɗaya so biyu so uku kuma a ce yau minista ma wanda yake na cikin gida suka mai da wannan shari'ar bata yi ba kenan shugaban kasa ya kamata a ce ya kare mutuncin shi na shugaban wannan alkalai kuma ya kare mutuncin wannan alkalan dangance da zartarwar wannan shari'a da suka yi domin a ga gaskiya ta tabbata.
Ƴan hamayyar sun kara da cewa daukar matakan hukunta waɗannan jami'ai ya zama wajibi.
Shi minista na cikin gida da magatakardan shi su yi murabus domin su ne ya kamata su kare ƴan ƙasa kuma su suke tafiyar da aikin asha. Dole su yi murabus ko kuma shugaban ƙasa ya dauki kuduri na soke aikin su don su je gaban mashar'anta tunda sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'ar domin ba za mu yarda ba a taushe mana hakimu don ana da iko ana da karfin iko.
To sai dai a wata sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta bayar a gidan rediyon gwamnatin Nijar, minista Alkash Alhada da sakatarinsa Idar Adamu sun bayyana cewa ba su kauce wa doka ba wajen amincewa halaccin taron da bangaren Umar Noma ya shirya a watan Satumban da ya shirya a Doso. Suna masu cewa dukkan masu ja da wannan mataki na da hanyar kalubalantar abin a gaban kotu.
Le ministère de l'Intérieur s'inscrit en faux contre ces allégations mensongères.
A watan Satumban da ya gabata uwar jam'iyyar Model Lumana ta bayyana madugun ƴan hamayya Hama Amadu a matsayin dan takarar jam'iyyar a zaben 27 ga watan Disamba 2020 dalili kenan mukarraban sa ke kallon matakin bayar Umar Noma hurumin shugabancin jam'iyyar tamkar wata makarkashiyar da aka kitsa da gangan da nufin hanawa tsohon Prime Minister shiga wannan zabe zargin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa babu kamshin gaskiya a tare da shi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Sule to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar ta Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5 baya ga haka a kojoshi za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga Aisha Tsule da shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tsule dauke da shirin
amin amin summa amin
Sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko gambo cikin sauri yau kuma zamu dauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar COVID-19 wannan kuwa ita ce cutar nan dake karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS yanzu haka dai ki diddiga dake kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato HIV/AIDS na nuni da cewa mutum miliyan 1,800 ne ke dauke da cutar kuma a shekara mutum 44,830 ne suke kamuwa da ita sannan mutum 300,404 suke mutuwa duk shekara Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da babban daraktan hukumar da ke yaki da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato NACA Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa
magana ce guda biyu na daya dai duk lokacin da sabon daraktan ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofin sa ko yaji manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu na daya dai shawo kan ita wannan cuta ya zama na bata bazuwa a gaban jama'a sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kanta bata kwace ba abubuwa guda biyu ne na daya dai muna ta kokarin gano mutane waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun dora su akan magani sannan kuma muna kokarin fadakar da jama'a ta yanda za su iya kare kansu da samun wannan cuta abu daya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan ya zama na bata fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi sannan kuma daga yanzu har karshen rayuwarsa yana daukan matakan kariya ne yanda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya hadu da wanda yake da shi din ba zai samu ba to wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane ya kamata su yi sune su gwada kansu daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su yi amfani da shi ne gwaji na gwada kanka da kanka yana nan yanzu a kasuwa mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan ne so sai ka kira mu idan kun baka da cutan to za ka iya kira mu mu ga maka hanyar da zaka zama baka da cutan har ƙarshen rayuwarka abun gwaji ne wanda zaka saya idan ka je yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da dan jinin da yake jikinka ne to wanda yake da yawun bakin naka shine yafi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za ka yi bayani dalla dalla ta yanda zaka yi in ka gwada kuma zaka ga matsayin da kake ciki dalili shine ba za mu iya ci gaba da siya daga hannun yan kwangila ba na yan kwangila ya mana tsada kuma mutanen da ake so mu dora akan wannan magani ko wace shekara ya zama mu muke biyan kudin maganin su 50,000 ne shekaran da ta gabata 50,000 muke yi wannan shekaran 100,000 za mu mai da shi shekara mai zuwa 150,000 to a irin wannan yanayin kuma mu yanda kudin mu da muke da shi a hannunmu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkar sayan magani na daidai kaga dan kwangila zai baka maganin mutum daya a wata daya akan dala 13 kamfani idan ka saya kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba mu magani yanzu suke zuwa su siyo zai baka akan dala 7 akan mutum daya to kaga dan kwangila ya linka maka kusan so 2 kai kuma kudin da kake da shi ba zai isa ka saya kalillinka ba ta hanyar dan kwangila sannan kuma wannan adadin da aka da kai alkawari dole a tabbatar kaga wannan alkawarin tun 2017 muka yi alkawari sannan kuma shugaban kasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekarar sannan kuma minista ta kudi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekarar mu zo mu ce mun daina dan kudin da muke da shi yayi kankanta bai dace ba tunda kuma kudin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa me zai hana mu haka kuma suna kalubalantar mu mun je har National Assembly mun yi magana a majalisa da 'yan majalisa kuma sun fahimta mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane kuma su waɗanda suke kalubalantar dinnan namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban kasa da mu yi wannan kuma shugaban kasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu dauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin haka bai sa ma kaida ba dalili kuwa saboda ba maganin cuta mai kare garkuwar jiki kadai bane ake masa irin wannan akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane saboda bukatar kasa saboda bukatar jama'a dole ne za a tafi a je a siyo daga kamfanin wanda suke yi kai tsaye saboda kamfanin saya da kamfani kai tsaye na daya zai hana mu dauki magunguna na jabu
jiki shiri ne dake tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyin ku da suka danganci harkar lafiya kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusule a duk alamin a shirin mu na rana
na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka saya an kawo su kan lokaci na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da yan kasuwa za su bamu to tunda dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa ai gwamnati ba za ta yi doka wanda za ta saba ra'ayin ko kuma bukatun jama'a ba kuma in ma akwai wannan dokan to akwai abin da ake kira waivers ta yanda za a killace a ce to banda kaza amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi me yasa ba za su kirawo kamfanonin da suke zuwa su saya daga wurin su ba su zo nan kasar su saka su fitar da kamfani ko kuma reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan kasar ai in sun yi haka sun taimake mu saboda kamfanin in ya zo ya kafa kansa anan zai ba mutanen mu aiki sannan kuma zai biya gwamnati haraji to sannan kuma su ma za su samu riba inda har da gaske suke me yasa ba za su yi ba in sun yi wannan me zai kan mu fita wajen siya darasin da muka koya a yaki da cutar polio ko shan inna shi yasa yanzu muka farga muka sa abubuwa akan hanya ta yanda kafin ma aje ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye wanda mun san suna kan hanya mun riga mun yi ma kanmu tanadi ta yanda idan sun tafi da yanda zamu na daya dai in an sa tambayar ka ta farko su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a kasan nan muna da mutum fiye da miliyan 1 muna da wajen miliyan 1,200 akan magani a yanzu mu abinda muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna daukan dawainiyar 100,000 su suke daukan dawainiyar miliyan 1,200 to mun san cewa wannan abin ba mai dorewa bane mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da zamu siya na daya dai zamu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye saboda rage wahala da kuma mu samu mu ba mata ne da yawa magani da kuɗi kaɗan. Sannan na biyu za mu saka gidauniya, za mu kirkiri gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na COVID-19. To dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19. Ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce, ba mu iya mun samu ba. Sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda COVID-19, amma muna fatan kafin shekara ta ƙare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita. Wannan gidauniya manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayan ta, kuma su suka dauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati, wanda kuma muna murna muna farin ciki da su. Idan an tara wannan kuɗi, za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci, ta yanda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafin su. Wannan gidauniya tana ɗaukan wani bangare na tallafin da suke janyewa, kaga abu ɗaya kenan.
Kamar sauraro Dr. Gambo Aliyu kenan na hukumar NACA a Najeriya. A nan za mu tsaya, mako na gaba za mu dora da fatan an amfana. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da ma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tisle, yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala Inyashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce muna tur da Allah wadai kan hare-haren da wasu ɗan bindiga ke kaddamarwa kan al'ummar Lakwaja, babu gaira babu dalili. Da fatan gwamnatin jihar za ta tallafa wa maraunatan da ke kwanciya a asibiti, kana ta samu hanyar daƙile wannan aika-aikar waɗannan matasan kafin su hana mu samun ishe shambacci. Da fatan Allah ya shirye mu baki daya, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace salam BOE Hausa. Shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar don tallafa matasa masu kananan sana'o'i abu ne mai kyau, domin rashin tallafi da rashin sana'a ne ke sa matasan ke fadawa wasu miyagun hanyoyi, kuma su aikata miyagun ayyuka. Fatan mu dai kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana. Sai sakon Shehu Adamu Rijjau, yace batun gaskiya akwai kuskure a game da fasa ma'ajiyar abinci da shagunan jama'a da wasu matasa ke yi, suna wawushe abin da ke ciki a wasu jahohin Najeriya. Domin hakan tamkar sata ne, ya kamata dai a taka musu birki. Sai sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kut Dinari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa, suka ce salamu alaikum ya Amurka, da Allah ku ba mu dama mu yi tambaya ga jami'an Amnesty International a ƙasar mu Najeriya. Wai suna ina ne ake kashe mutane a jahohin Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da Niger a kullum, kuma ana kwashe musu dukiya, amma ba mu ji sun fito suna nuna alhinin su akan wannan abu ba. Sai yanzu akan masu zanga-zanga da wata oyayyar manufa, ko dama aikin nasu na wani bangare ne kaɗai. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Milange-Lange ya wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya, suka ce samun ƙaruwar masu ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a cikin 'yan kwanaki 7 da suka gabata, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta sanar, ya nuna cewa har yanzu cutar tana nan da ƙarfinta. Da fatan jama'a za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
Da yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kaga wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya, wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. Macron ya ce za a rufe gidajen abinci, barasa, shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci, yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutum 35 ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun Afirka ta Kudu a Johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babban Lady ya tsaya ne gabatarwa, sai kuma Judy Nathan Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.